أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما رحمة الله وبركاته. كان وتا يو 22 ga watan Safar shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shine kuma ya dace da 26 ga watan 8 shekara 2024 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Al-Kaba'ir wallafar Sheikh Shamsuddin Al-Zahabi alaihi rahmatullah. Yauwa, idan ba a manta ba a karatunmu ko darasinmu na ƙarshe, mun fara karatu ne a cikin Al-Kabiratu Sadisatu wal-Ishirun, kabira ta 26, wanda malam ya kulla ta ne domin yayi bayani game da adh-dhulmu, shine zalunci. Mun dan karanta wasu abubuwa daga ciki, kuma lokaci muka dakata. A bisa kikkiawan zatona, mun tsaya ne a daidai gabar da malam ya kawo mana a hadisin da ke bayani man zalama qayda shibrin min al-ardi tawwaqahu man min sabai aradin yawm al-qiyama. Na zatan anan muka dakata, wanda duk ya zalunci wani dan uwansa gwargwadon dami ɗaya na ƙasa, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace tuwiqahu min sab'i aradin, za a dora masa, za a jijjigo daga ƙasan bakwai a dora masa akan wuyansa. Yawmal qiyamati, ranar tashin alqiyama. Eh, in ba daga nan muka dakata ba, dai mun dan dawo baya kaɗan. Na'am, ana aka tsaya mun karanta waɗannan baitukan ko wasu ɗan baituka guda biyu akan su muka dakata. To alhamdulillah. Malam ya ce wa kana ba'du salafi yaqulu, ɗaya daga cikin magabata yake magana game da zalunci, yace la tadlimu du'afa, yace ya kai ɗan uwa kada ka zalunci raunana da ba su da ƙarfi. Fatakuna min ash-shararil aqwiya, sai ka kasance daga cikin mafiya sharrin masu ƙarfi. Wa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu, sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda, yace innal hubara la tamuta fi wakriha hadalan min zulmi adh-dhalim, yace lallai al hubara shine tsuntsu, wani nau'i ne daga cikin tsuntsaye, yace la tamutu fi wakriha, tana iya mutuwa a cikin shekarta, hazalan, saboda ramewa da bushewa da kanjamewa shine hazalan, min zulmi zalimi, saboda zaluncin azzalimi. Wannan asar din na Abi Hurairah Allah ya kara masa yarda, Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafinsa Shu'abul Iman. Abin da ya faru shine sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya ji wani mutum yana cewa ai adh-dhalimu la yadurru illa nafsahu, shi mai zalunci baya cutar da kowa sai kansa da kansa. Shi kuma wannan mutumi yayi la'akari da fadin Allah madaukakin sarki ne, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimuna, Allah madaukakin sarki ce kansa da kansa suke zalunta. Dan mutumin da yake zalunci, to zaka ga mummunan tasirin zaluncin kansa yake dawowa. To sai yake daukar wannan ayar yake magana da ita a matsayin din mai zalunci baya cutar da kowa sai kansa. To shine sai Abu Hurairah ji shi yake masa gyara, sai ya ce abinda ka faɗa ba haka bane, yace innal hubara, ai idan zalunci yayi zalunci, haƙiƙa tsuntsu ma latamuta fi wakriha, yana mutuwa a cikin shekarsa, hazalan saboda rama, min zulmi zalimi saboda zaluncin azzalimi. Ma'ana abinda Abu Hurairah yake ga masa shine, tabbas haka ne, zaluncin mai zalunci kansa da kansa ya cuta, tunda abu ne da ya dawo bashi ranar tashin alkiyama, Allah zai masa kididdiga sa kuma sai ya biya. To amma tasirin zaluncin nasa fa yakan shafi hatta wanda bai je bai gani ba, hatta dabbobi yakan shafe su ba ma mutane ba. Dan wani yakan yi zalunci ya saba wa Allah madaukakin sarki, sakamakon zaluncin sa da saban sa ga Allah subhanahu wataala, Allah ya kame ruwan sama, ruwa ya ki sauka gaba daya, tsuntsu da ke cikin sheka ya kasa samun abin da zai sha na ruwa, ya kanjame ya rame har ya mutu. Shine abin da malamai suka faɗa ma'anar magana Abu Huraira. Allah madaukakin sarki bai saukar da ruwan sama ba, ballantana shuka ta fito, ballantana dabbobi su samu abincin da za su ci su rayu, rashin samun abinci kuma ya haifar da mutuwar su. To kaga me ya jawo zaluncin azzalimi. Dan duk lokacin da kaga ruwa ya ki sauka, lokacin da ya kamata ruwa ya sauka ya ki sauka, to lallai bayi su bincika ayyukansu, bayi su bincika ayyukansu. Daga cikin abin da ke hana zakka ƴan uwa akwai rashin bada zakka, bada ruwan sama shine akwai rashin bada zakka. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce, tun lokacin da bayi suka ki bada zakka, suka ki fitar da haƙin Allah, to Allah yakan kame ruwan sa ya hana su. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce, laulal baha'im lam tumtaru, da ba dan dabbobi ba da koron sama ma ba za a yi musu ba. To wani lokaci mukan ci albarkacin dabbobi a sakamakon zunubi da sabo da muke wa Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Waqila, malai yace an faɗa cewa maktubin fit taura, yana rubuce a cikin littafin at-taura na annabi Musa alaihi salam. Me aka rubuta a jiki? Daga cikin shine yunadi munadin min wara'il jisri, wani mai shela, wani mai kira zai yi kira ta bayan gada. Abinda ake nufi da gada, ya'ani as-sirat, shine sirati, sirati wannan gada da ake shimfidawa akan jahannama, wanda kowa sai ya bi ta kanta, sannan zai ketare ya tafi aljanna. Idan mutum ya rashin sa'a kuma ya shiga cikin jahannama, ce daman gashi na. To akwai mai kira da zai zauna a bayan ta, ya kira ya ce, ya ma'ashar al-jababira, ya ku taron azzalimai, ya ku taron masu tsaurin kai da cutar mutane, su ne al-jababira, jam'un jabbar kenan. At-tughat, masu wuce gona da iyaka a cikin sha'anin mutane. Wa ya ma'ashar al-mutrafin al-ashqiya, ya ku taron majiya daɗi, al-ashqiya, waɗanda suke masu tsiya. Al-mutrafi na jam'in na al-mutraf, shine wanda aka ji da shi daɗi. Al-ashqiya jam'in na ash-shaqiyu, shine marashin arziki kenan. Babban ash-shaqiyu kuma shine mutumin da bai samu arzikin lahira ba, shine ita ce aljanna. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. To za a kira a ce, ya ku taron majiya daɗi waɗanda ba su samu arziki a lahira ba. Inna Allah yahlifu bi'izzatihi wa jalalihi, lallai Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da izzarsa da buwayarsa, Allah yujawiza hadha al-jisra al-yawma zalimun, cewa lallai babu azzalimin da zai ketare wannan sirabin lami lafiya. Shine kiran da mai kira mai shela zai. Wannan magana kamar yadda malamin ambata yace an rubuta a cikin at-taura. To abin da yake a cikin at-taura, wannan abu ne da babu isnadi da zaka yadda da shi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, in sun ba mu labari kada mu ƙaryata su, kada mu gazgata su. Idan abin ya dace da abin da yazo a cikin shari'ar mu, sai mu dauka mu amfani da shi ko mu zantar da shi saboda yana cikin shari'ar mu. Idan kuma ya saba abin da ke cikin shari'ar mu, sai mu aje musu kayan su, saboda abin da aka turo mana shine Al-Qur'ani ba at-taura ba. Ina fata an fahimta. Amma duk mun yadda da at-taura da Al-Qur'ani littafi ne saukaku daga Allah madaukakin sarki. Sai dai matsalar shine ita at-taura an jirkita ta, an baddala ta, an gayyara ta, sun sa soyayyen zuciyarsa da abin da suka ga dama. Shi yasa ba duk abin da ke cikin Bible ne za a kawo maka ka dauka ka ce daidai bane maganar Allah ce, a'a wannan ba ta da alaka da maganar Allah. Magana wani ne kawai da ya soka abin da ya ga dama a ciki, ya kuma canza abin da ya ga dama a ciki. Bale ce an Jabirin qala, an karbo daga Jabir dan Abdullah al-Ansari yace lamma raja'at muhajiratul habashati amal fathi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala, yayin da waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha suka dawo a shekarar da aka yi fathu Makka, aka buɗe garin Makka, suka dawo daga garin Habasha zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kala sai annabi ya ce an yi hijira daga garin Madina zuwa Habasha har sau biyu. Hijira ta farko sahabbai sun je, waɗanda ba su da yawa sun je babu daɗewa suka dawo. Dalilin dawarsu kuma shine sun samu labari an samu sulhu, an samu daidaito tsakanin mushrikan Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sai ya sa mutane suka dawo, wanda annabi ya tura zuwa Habasha sai suka dawo. To da suka dawo suka ga abun ba haka yake ba, al'amarin ya ƙara tsananta, ma cutarwa ta ƙara tsananta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa. To bayan an dan dau lokaci an dan dade, annabi sai ya ƙara tashin tawaga ta biyu karkashin Ja'far ibn Abi Talib, yayin sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda gaba daya. Annabi ya ce su tafi garin Habasha su je su zauna a can su gaba da ibada, domin a can akwai wani sarki wanda la yuzlamu indahu ahad, baya bari a zalunci kowa a wajensa. Shi ba musulmi bane, kirista ne, shine Najashi. Amma Najashi ba zai yadda ai rashin adalci ba, ba zai yadda a cuci wanda ba musulmi ba, yana ba kowa haƙinsa. To sun je sun zauna a garin Habasha sun dade sosai har sai da ya kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fatu Makka, sannan suka dawo. Afwan, nace sun hijira daga garin Makka, daga garin Madina, garin Makka suka hijira ba daga garin Madina ba. Sun yi hijira ne daga garin Makka sun tafi Habasha, karo na farko da karo na biyu duk daga garin Makka akai. To karo na biyu da suka tafi ba su dawo ba, sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hijira daga garin Makka ya tafi Madina, sai da aka zo yakin a fatu Makka. Sannan a lokacin suka jira, a lokacin da suka dawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ala tukhbiruni bi a'jaba ma ra'aytum bi ardi al-habasha, shin ba kwa bani labari game da wani abun mamaki da yafi ba ku mamaki ba da kuka gani a wancan gari na Habasha? Fa qala fityatun kanu minhum, sai wasu samari matasa waɗanda suna cikin waɗanda aka hijira da su suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala ya rasulullah, eh ya manzon Allah, zamu baka labarin abinda muka gani mafi mamaki. Sai suka ce bainama nahnu yawman julusun idh marrat bina ajuzu min ajaizihim, suka ce abinda yafi ba mu mamaki shine wata rana muna zaune sai wata dattijuwa tsohuwa ta zo wucewa daga cikin dattijan mutanen Habashan, tahmilu ala ra'siha qullatun min ma'i, tana dauke da wani daro ko mazubi na ruwa a kanta, ta debo ruwa ta dora shi a kansa za ta je ta amfani da shi a gida. Famarrat bi fatam minhum, sai ta zo wucewa ta wajen wani yaro matashi daga cikin mutanen garin Habasha. Wannan matashi yana ganin wannan dattijuwa kuwa, faja'ala ihdaya dai bainaka tafaiha thumma dafa'aha fa kharratil mar'atu ala rukbatayha wa ankasarat qullatuha, koyi wannan matashi sai ya samu hannunsa haka ɗaya daga cikin hannayensa sai ya tunkuɗa kafadarta, ga kaya a kanta, ga girma, ga tsufa, mai kake tsammani, sai tura ta. Fa kharratil mar'atu ala rukbatayha, kawai sai mata ta fada kan gwiwoyinta tana faduwa, mai zai faru, wa ankasarat qullatuha, wannan mazubin ruwan nata da ke kanta sai ya fashe kawai, ta kaddara tulu ne ko wani abu, kawai sai ya fashe shi kenan, ba ruwa ba tulu, ya mata asara bi kenan haka kawai. Balamma qamat, lokacin da wannan dattijuwa ta tashi, iltafatat ilaihi, sai ta juya zuwa ga wannan matashi ko wannan yaro ta kalle shi. Thumma qalat, sannan ta ce da shi saufa ta'lamu ya ghadir, tace da sanni zaka sani ya kai mai wadari, ya kai matuci zaka sani, idza waba Allahu al-kursiya, idan Allah madaukakin sarki ya aje kujerarsa al-kursiyu ta girma da matsayi da buwaya, wa jama'al awwalina wal akhirina, ya tattara mutanen farko da na ƙarshe, duk ya tattara su a filin tashin alkiyama. Wa takallamatil aidi wal ardul, kafafuwa suka yi magana, hannaye suka yi magana, aka hana baki magana a wannan lokaci. Kun ga wannan lokaci take tana masa kenan filin tashin kiyama. Tace hannaye suka yi magana, kafafuwa suka yi magana, bima kanu yaksibuna, da abinda suka aikata a irin wannan lokacin. Safa ta'lamu min amri wa amrika indahu ghadan, tace a lokacin ne zaka gane al'amari na da naka, abinda kai min din nan a gobe zaka gane ya yake. A lokacin zaka fahimci abinda kai min din nan, ma'ana a fakaice ta kai karasa wajen Allah madaukakin sarki, ta bar shi da ranar tashin alkiyama. Na'am, a kissar bai nuna cewa ba musulma bace ko musulma ce, haka dai kawo ta. Amma ko ma mecece shi zalunci ko kafiri aka wuce, in yace Allah ya sa, wallahi sai Allah ya saka masa, ba wani bambanci. Yanzu mutum ya samu mutumin da ba musulmi ba kawai ya zalunce shi, ya karbi duke sa, koyi masa wani abu, yace Allah ya saka masa, wallahi sai Allah ya saka masa. Sai saboda shi zalunci, Allah madaukakin sarki kai tsaye ya fara haramta kansa shi, sannan ya haramta shiga sauran bayi duka. Amin amin. Saboda haka ta gaya masa wannan magana mai ratsa jiki. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي انبي تيراد امنتي سيار ثبتت ا غريشي يتي لوكوشن دا سكا باشي wannan labarin sai yace sadaqat ai wannan da ci zuwa gaskiya ta fada ai abin da ta fada gaskiya ne kayfa yuqaddisu Allahu qauman sai annabi yace taya ma za ai Allah madaukakin sarki ya tsarkake mutanen da la yu'khadhu min shadidihim li dha'ifihim ba sa kwatan haƙi da mai ƙarfin su ya karba daga mai raunin su. Ya zai Allah ya tsarkake irin mutanen da ɗabi'ar su da halin su shine mai ƙarfi zai danne mai rauni ya kwaci abu, kuma ba za su tashi su taimaka wajen a taimaki mai raunin su a kwato masa haƙin su a dawo masa da shi ba. Ya zai Allah ya tsarkake irin waɗannan mutanen? Babu. Yan uwa, wannan afsar din yayi kama da abin da ya faru lokacin da mutanen Makka suka yi wani zama, suka yi wata yarjejeniya akan lallai dukkanin mutumin da aka zalunta ko daga ina yake za a tara ko ta masa haƙinsa. Abin da ya faru shine wani bako ya shigo garin Madina, garin Makka afwan, ya shigo harkokinsa sai ɗaya daga cikin manyan sanadidin Quraysh, manyan mutanen Quraishawa, manya daga cikin shugabanninsu, sai aka sai kwace masa dukiyarsa. Yace ba shi, yace duk wanda zai gawa zai gawa, ba zai bashi ba. Sai aka sai je bakin daidai Ka'aba, dan ma aka saki a lokacin jahiliya, a lokacin ba aiko manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, yayi ihu yayi kururuwa sai mutane su taimaka masa. Shine mutane suka tara aka ce me ya faru, aka dai ba da labari sai aka ce to lalle ya kamata a zo ayi wani zama, daga yanzu a daina yadda ana zalunta kowa. To gayyata akai daga ko ina. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace yana karamin yaro baffansa, baffannansa sun kama hannunsa sun tafi da shi, da shi akai wannan zama. Abinda zaman ya kunsa shine duk wanda aka zalunta ko dan gari ne ko ba dan gari bane, su ƴan garin za su tare sai sun kwato masa haƙinsa duk abinda za a yi da ai. Shine zama abinda ya kunsa. Annabi yace kaga wannan zaman, yace wallahi yanzu da za a kira ni irinsa sai na amsa. Annabi ya je wannan zaman yana matashi yana karami, yace amma da yanzu bayan ya zama annabi manzo, za a kira shi irin wannan zaman da zai kunshi kwatowa mai rauni haƙinsa daga mai ƙarfi, yace wallahi sai ya amsa. To shi yasa duk inda ake irin wannan abin, abu ne da ya kunshi taimakekeniya, kwato wani haƙi, lalle ka sa kanka a ciki ko ba a sa ka a ciki ba, alheri ne a ciki. To shine abin da wannan afsar din ya kunsa, wanda al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi, Malik Ibn Hibban shi ma ya fitar da shi, Malik Albani ya inganta shi a cikin Mukhtasar na al-Ulu, haka ne ya kuma inganta shi a cikin Sahihul Jami. So wannan hadisi ne mai kyau. Sai Malik ya kawo wasu baituka guda biyu, yace idan madh-dhulumu istawta'a adh-dhulma markaban, yace idan madh-dhulumu, duk lokacin duk yayin da az-zalimi istawta'a adh-dhulma markaban, ya riki zalunci a matsayin abin hawa, ya maida zalunci abin hawansa da yake hawa ya taka duk wanda ya ga dama walajja'u tuwan fi qabih iktisabihi ya dage wajen tsaurin kai wajen mummunan tara abin duniya da harkarsa ta zalunci sai mala yace fakilhu ila sarfi zamani wa adli yace to jingina shi kyale shi shine fakilhu jingina shi miƙa shi ila sarfi zamani zuwa ga juyawar zamani yau da kullun kenan wa adlihi da adalcin yau da kullun sai ya badulahu malam ya kun fi hisabi da sannan abinda bai taba tsammani ba zai bayyana a gare shi wannan ɗan uwa za ku ga ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda zalunci ya sa a gaba da wahala ya bar duniya ba ku ga rahala wannan ka kalli duk wanda zaka ga ka san shi ɗabi'arsa ce zaluntar mutane cutar mutane to da wahala Allah ka ga rayuwarsa ta yi kyau saboda hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce daga cikin laifin da Allah madaukakin sarki baya bari sai an je lahira yake kawo mutum a kansa akwai zalunci saboda tun a duniya Allah madaukakin sarki yake fara nuna mutum iyakarsa sai ga rayuwar mutum ta lalace idan wani abu yake takama da shi Allah madaukakin sarki ya kwace idan ma Allah bai kwace ba masa kayansa ya hana shi jin dadin abin ya kwace masa kwanciyar hankali da nutsuwa ya kwace masa su sai ya jarrabe shi da wani da marji ko ya jarrabe shi da wata mata masifaffiya ko da wani abin da zai takura masa a rayuwa ya rasa yadda zai sai Allah ya wulakanta rayuwarsa kamin ya koma gare shi wannan alƙawari ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce warwiya arwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace khamsatun ghadaba Allahu alaihim in sha'a amba ghadabahu alaihim fid dunya wa illa amara bihim fil akhirati ila an-nar annabi yace khamsatun wasu mutane guda biyar wasu dangi ko wasu nau'i na mutane guda biyar ghadaba Allahu alaihim Allah ya fushi da su in sha'a idan Allah ya ga dama amba ghadabahu alaihim fid dunya zai zartar da fushinsa akan su tun a duniya idan Allah ya ga dama tun a duniya zai nuna musu gazawarsu da kasawarsu ta hanyar damƙar su daga cikin nau'in azaba da yake damƙar bayi da shi tun a duniya wa illa in ko Allah ya ga dama amara bihim fil akhirati sai Allah ya basu sai sun je lahira sai umarni a damƙe su a kama su ilan nar ay wuta da su Allah ya kiyaye to ga su kamar haka na farko amiru qaumin shugaban wasu mutane ya akhudhu haqqahu wanda yake karbar nasa haƙin daga gare su shugaba da mutane suka nada ko suka zaba ko ya nada kansa inda ya zama shugaba a musulunci sunansa shugaba yana kokari da haƙin da yake nasa ne karba a wajen mutane na biyayya na si masa biyayya na wani abin da yake haraji ko abin da yake malaka shi duk yadda zai karba nasa ya sani amma min ra'iyatihi daga wanda yake kiwata daga wanda yake shugabanci amma la amma wala yansifuhum min nafsihi sai dai baya musu adalci akan kansa shi ya yarda ya karba nasa amma su ba zai ba su nasa ba saboda ka zalunci da cuta da babakere shine abin da yake mulkar su da shi sai gaskiya ne wannan haka yake eh wannan haka yake kaga mu ba shugabannin mu kusa abin da suke mana kenan ko duk abin da yake nasu ne so suke sai mun ba su yanzu in aka kafa doka duk dokar da aka fa in baka bu ba za a yi ma wulakanci idan kaga an kafa doka baka bu ba to kana da hali ne ba haka bane dan a Najeriya akwai wanda suke so ababdilo ne eh akwai ababdilo a Najeriya in kana da kuɗi da yawa ko ka san wanto shikenan sai ka taka doka sai a rabu da kai amma irin mu talakawa duk kankanta doka an ka taka sai a ci maka mutunci sai a kai ka kotu a yanke maka hukuncin da ba shikenan ba a kai ka gidan yaji to amma mu namu haƙƙin fa da Allah yana saukewa to Allah ya sa mu dace na farko kenan na biyu wala yadfa'u adh-dhulma anhum ba kuma ya kare zalunci gabarin su baya hana zalunci ya isa zuwa gare su sai na biyu wa za'im qaumin da jagoran wasu mutane az-za'im shi ma abin da yake nufi shine jagora na wasu mutane yuti'unahu wadannan mutane suna kokari su masa da'a iyakacin iyawarsu amma sai dai wala yusawi bainal qawi wal da'if baya daidaita tsakanin mai rauni da mai karfi yana duba ya ga wanne yafi kusanci da shi ko wanne yafi ganin girman sa ko wanne zai samu wani abu daga wajensa sai ya fifita shi akan wanda yake ba zai samu irin wancan a wajensa ba yadda dai halin da yake yanzu kawai waye takallamu bil hawa kuma yana zance na san zuciya zance a matsayin mutum na shugaba a matsayin mutum na shugaba shi ya kamata a ce yafi kowa wajen gudun abinda ba haka yake ba na magana shi yasa daga cikin mutum guda uku ko hudu da Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba zai tsarkake su ba azaba mai radadi ta tabbata a gare su daga ciki akwai shugaba makareci saboda ba a san shugaba da ƙarya ba galibi abin da zai sa mutum ya ƙarya shine rauni ina jin tsoron kada wanda ya fine cutar da ni ina jin tsoron wanda yake sama da ni yayin abin da ba daidai ba to sai na faɗa abin da ba haka yake ba dan na tsayartar da kaina amma mutumin da kowa kasan sai yake mai na ƙarya kuma amma waye kai shugabannin makarya tsakani da Allah yanzu babu zai zo ya gaya maka zai zo ya tsaya a gaban mutane ya ce zai musu kaza amma babu yanzu duk shugabanninmu da suke hawa musamman daga lokacin da aka fara wannan matsalar ta insecurity a kasar nan wannan shugaba ne baya campaign da tsaro dan Allah daga cikin mafi girman abin da suke campaign da shi shine za su samar da tsaro isasshe duk wannan abin da ake yi na boko haramun da sauransu za a gama shi amma wa ya gama da shi wa ma ya maida hankalinsa akan sa wa ma ya dama da abin da ake yi kashe mutane da ake yanka mutane da ake wulakanci da ake mutane wa ya dama da shi babu Najeriya kenan shugabanninmu su ne waɗanda suka fi kowa faɗin abin da ba daidai ba to irin waɗannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai babu ran Allah madaukakin sarki da su sai na uku wa rajulun sai mutumin da la ya amuru ahlahu wa waladahu bi ta'ati llahi mutumin da baya umartar iyalansa da ƴaƴansa da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wala yu'allimuhum amra dinihim ba kuma ya sanar da su haka muke muna da ƴaƴa Allah madaukakin sarki ya dora mana nauyin ƴaƴanmu akan su nauyin ƴaƴanmu akan mu da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa waɗannan su muka fi damuwa da su gaskiya haka samu da yawa daga cikin iyaye alhamdulillah daidai gwargwado wasu suna kokari su sauke waɗannan nauyuka akan su na ciyarwa da tufatarwa da sauransu in yaro bashi da lafiya duk inda za a dauke shi a kai shi a masa magani za a kai shi to amma abin da ya shafi addinin sa babu ruwan wasu iyaye abin da ya shafi tarbiyyar sa babu ruwan wasu iyaye me yake aikatawa shin yana sallah akan lokaci shin suwaye abokansa shin maganar da yake daidai ce ko ba daidai ba ce duk babu ruwan iyaye akan sa wannan shi ma abu ne da yake mai matukar muhimmanci a rayuwar kowane ɗaya daga cikin mu wato zaka ba Allah madaukakin sarki sosai ka bauta wa Allah madaukakin sarki daidai gwargwado baka saban Allah madaukakin sarki amma laifin iyalanka kuma sai iya kai mutum wuta abinda yaranka suke na rashin kyautawa ko matanka suke na rashin kyautawa ka kasa dauka mataki akai wannan kadai Allah madaukakin sarki zai raba da sallar kai ka wuta dan ka'ida ce baka cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa mi ba kai kadai aka ce ba bayan an ce anfusakum sai ya ce wa ahlikum da iyalanka sun kushi ƴaƴanka matanka duk wanda ke karkashinka dole ne yadda kake kokarin yin sallah akan lokaci ka zo masallaci yadda kake kokarin samun ilimi dan ka kusar da jahilci da abin da zai jawo maka fushin Allah madaukakin sarki lallai ne ƴaƴanka su ma suna da wannan nauyin akan ka sai ka musu wannan idan ko ka gaza to wannan sallar taka da zuwa masallacinka da gaza dinka wallahi ba zai amfane ka ba sai dai idan kai iyakacin iyawarka kai iyakacin naka amma abin ya fi karfinka to wannan babu yadda aka iya eh annabawan Allah ma Allah ya jarrabe su da yaya ta kadare ko akwai annaban Allah Nuhu alaihi salam dan sa na cikin sa ba ma wai shi mutumin kawai bane a kafiri ne ma addinin ma da babansa yazo da shi ya ki karba haka kuma ya mutu a matsayin kafirin amma annabi Nuhu yayi kokari ko bai ba yayi kokari babu irin wa'azin da bai masa ba babu irin nasiha da bai masa ba amma Allah madaukakin sarki ya kaddara ba zai shiri ba
shi yasa ko lokacin da aka zo halakar da mutanansa har a lokacin annabi nu ya rinka ce masa taho 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 amma dai bai taho ba ya bunayyar kan ma'ana ko wala takum ma'al kafirina ai yace qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al ma' qala la asma al-yawma min amri llah illa man rahima rabb wa hala bainahuma al mawj fa kana min al mughraqina haka al'amarin yake idan mutun ya iya kokarin sa wannan Allah madaukakin sarki ya san kai abinda zaka iya ba za a kama ka akan wannan ba amma kowanne ɗaya daga cikin mu Allah yana kallon irin kokarin da yake da yunkurin da yake saboda da yawa daga cikin dabi'un da ake ciki yanzu da lalacewar tarbiya tsakani da Allah akwai laifin iyaye tsakani da Allah wasu iyayen sun kasa daukan nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora musu shi yasa abubuwan suke tafiya yadda ya kamata Allah ba da iko gyarawa abu na hudu wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya dauki hayar wani mai aiki zai masa aiki kwadago yayi masa aikin da zai masa fastaufa minhu al'amala yayi kokari ya cika masa aikin da zai masa shi wanda aka dauka aikin da aka dauke shi daidai wa daidai ya cika shi yadda aka umarce shi alam amma malai ce malam walam yufihi ajratahu amma shi ba a bashi ladan sa ba ba a cika masa ladan sa ba shi yayi aikin da ya kamata amma wanda ya dauke shi aikin ya kasa bashi hakkin sa yanda ya kamata ko ya rinka masa wasa ko ya rinka tsinka masa kuɗi ko ya rage hakkin da yace zai bashi ko kuma gaba ɗaya ma ya hana shi duk ana yi eh kaje kai wa mutum aiki ka sha wahala sai kaje karba kuɗi sai ka dame shi ma eh ba famo la kaje wajen sa ba ba karba ba neman taimako kaje ba a'a haƙƙinka ne da kai gumi ka sha wahala kai amma sai ka dame shi wani kuɗin ka 10,000 ne sai kaje dau 1,500 ya baka in ƙara dawa ya baka naira 500 sai ga wannan da ya ka samu wannan haka duk abin da aka baka zaka je kashi baka amfani da komai ba wannan zalunci ne sai Allah ya kawo mutum akan wannan ko mutum ya aikin a hana shi ai ta ja masa rai kai aikin sai ai wata ɗaya ba a baka kuɗin ka ba duk ma hop ɗinka ya soka daga kan kuɗin gaba ɗaya sai ga dama kuma sai ya dauka sai ya baka wannan zalunci ne duk sai Allah ya kawo mutum akai sai na ƙarshe wa rajulun zalama mar'atan da mutumin da ya zalunci mace sadaqaha sadaqinta mutumin da ya zalunci mace ya hana ta sadaqinta dan addini ya yadda ayi aure ko dai kudi hannu ko kuma me bashi addini ya halatta wannan abinda ba a yadda da shi ba shine ko ayi aure ba sadaqi duk auren da aka zo aka ce na ba mace ta ce da miji ko kuma mahaifin yarinya ya ce da mace da yaron da yake ganin hankalin sa ya ce na baka yata ba sadaqi kawai auren bai ba ina fata an fahimta aure bai ba ko da an daura shi saboda intafat shartin min shurutin nikah ɗaya daga cikin sharadin aure ya riga ya koru shine sadaqi dole ne to amma za a iya cewa na baka yata misali akan sadaki a ba sadaka ba auren sadaka da aka yi ai duk wannan shi ma ya shiga cikin irin wannan ba daidai bane sai dai ban san yanayin yadda ake auren sadaka a da ba shin ana sa sadaki ko babu sadaki to ba aure ake yi ba gaskiya akwai sadaki to in akwai sadaki daidai ne yawa to yayi mahaifin shi zai dau kudi a cikin aljihunsa sai ya bawa shi yaron ya ce ya biya masa sadaki kamar kyauta ya dauka ya bashi ya biya masa sadaki aure yayi ko bai ba aure yayi na'am na'am bayan wancan din na'am na'am zai idan an bashi wannan din kuma sai ya dauki nasa sai ya dora shi ba sai ya dauka sai ya bada wani abu wannan daidai ne aure yayi amma dai haka kawai a zo ya aure ba sadaki tsakani da Allah wannan ba aure bane an yi irin wannan din ko masha Allah akramaka Allah na'am to kaga Malam Abdulrahman shine ka tunda shi abin akan sai ya faru saboda haka aka ce auren sadaka ana bada sadaki eh ma dauka ana bada sadaki kada a kashe mutane aure da yawa da yanzu aka ce zama da kace auren sadaka ba bai yi ba saboda Allah da iyayenmu da kakanninmu da suka abin nan eh kawai dai zaka ga irin abubuwan da ake na tsarba-tsarba ne ana dan abin nan din shi to amma yanzu misali a ce an bada auren sai dai sadakin ba yanzu ba an yi ta'ayinin sadakin a ce misali an sa 10,015 shine kudin sadakin amma bashi ne ya halatta a zuwa daura aure ga wali na amarya ga shi angon ko wakilin sa ga shedu a yi siga sai a ce da sadaki naira 100,000 ko naira 50,000 amma bashi za iya sai a sa rana a ce sai lokaci kaza amma ba a faɗa a lokacin masu sun sa tsakanin su ba sai an gaya mutane ba idan aka gaya muku dai bashi ne kawai shikenan yayi to irin wannan idan namijin yayi zalunci ya hana ta sadakinta to shi ma ya aikata abin da yake laifi ne mai girma kwarai da gaske eh dole ne shi ma ya bata sadakinta dan haƙinta ne shi haƙin sadaki kamar yadda na sha bayani shine ɗan uwa haƙƙin mace ne Allah madaukakin sarki cewa wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku bawa mataye sadakin su a cikin dadin rai haƙƙin mace ne ba haƙƙin mahaifi bane iyaye mu fahimci wannan da kyau idan za a yi yarinya aure idan aka bata sadaki haƙƙin ta ne nata saboda abinda aka halatta farjinta da shi na'am yawwa nata ne yawwa yayi ore da gaske kai ka fita yanzu ya rige ita da uwarta in ta bata ko shikenan ba ta bata ba ita da ita ce amma dai haƙi na yarinya ne idan ita tace ta halattawa wanda ta halattawa shikenan amma dai haƙi nata ne na'am to sosai ma yalla bai sosai ma kuwa yace idan an ambaci sadaki kuma ya tare da ita kun ga ta ci sadakinta ko ka'ida shine in aka ce an sa sadaki in mutun ya shiga daki shi da matarsa aka kulle daki aka yi minti bi aka fito ko ba abin da ya shiga tsakanin ta ci sadakinta an bai mutu to sai ya mutu kafin a raba gado sai an dauki wannan kudin an bata nata eh dama ai shi gado ana raba shi ne min ba'di wasiyatin yusibha aw dayn sai an fitar da wasiya an kuma fitar da bashi to wannan bashi ne yace sai an biya ka na'am bismillah na'am haka eh na'am kombe ji tambaye sai yace mutum ne zai aurar da yarsa ga wani shi wanda zai auren bashi da kuɗi sai mahaifin yace da shi yaran da zai auren ga gonar sai zai noma aikin da shi ne sadakin sa idan ya amince shi ma ya amince yarinya ta amince aure yayi kuma ta sadakin Annabi Musa me annan Musa me aka bashi aure na shekara nawa 10 yayi eh shi ya tako sai ce amma yace fa in atmamta asharan fa min indika malama tafsiri suka ce a matsayin Annabi Musa na annabin Allah karimi ai zai tuka 10 ba zai tako sai ce ya gaji ba to babu laifi duk wato shi sadaki abinda ake nufi abinda ake so kawai shine manfa'a ake so abinda yake mai amfani in dai an akwai amincewa tsakanin mace da namiji shikenan idan mace tace tana son ka ta yadda ka karanta mata suratul baqara a matsayin sadakinta shikenan an gane tace kawai ta fahimci kai dan ustazi ne gashi ba labari sosai haka amma ko tana so ta aure ka tace ita abinda take bukata daga wajenka shine ka karanta mata idan kun je gida ka koya mata suratul baqara bata iya ba shikenan aure yayi halak malak na'am a madadin kuɗi ya halatta saboda haka mazhaban malikiya da ake cewa sai sadaki ya kai rubu'u dinar da kaza da kaza ina aka kai wannan ina fata an fahimta ana san karancin sadaki saboda akwai albarka a ciki eh ba a san a irin yawaita wannan da yawa eh ba a so annabi tsirada amince tsara tabbata a garshi ya ce da sahabi iltamis walau khatama min hadid je ka nemo koda zoban karfe ne zoban karfe saboda Allah ya nawo ne za ki daura aure akan sa duk abin da yake kawai antarabin bainahuma shikenan kawai bainan zawjo zauja shikenan kawai sai daura musu aure akan haka shi aure albarka ake bukata shikenan kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am ita wala za eh Allah zai ce akwai iyayen da suke turmushe sadakin iyayen su iyayen yarinyar ne ita to wannan bai da kyauta ba amma dai abinda mahaifiyarsa na dansa shi wannan babu wani abin Allah ya yarda eh anta malika li abika ne to amma dai ya kamata a ga mutum da haƙinta ne eh gaskiya abinda ya kamata shine a sanar da ita a ga mata yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace mallan zabi yace an kawo shi a cikin azwajir wanda yi tahqiqi yace an kawo shi a cikin azwajir mallan ya kawo shi da siga ta ruya sigati tamrib saboda haka siga ce wacce take nuna hadisin bai inganta ba hadisin ka dauke shi a haka gaba ɗayan sa bai inganta ba amma daidaikun kalmomin sa za ku ga suna da ma'ana za ka iya samun su a cikin wasu hadisan وعن عبد الله بن سلام قال انكر بودا عبد الله بن سلام سابين ان النبي اراد ان تسار ثبت ا غريش وند اصلن سب يهودي ني يا مسلمتا الله قرا ما سيردا يتي ان الله تعالى لما خلق الخلق حقيقه الله مدوكين سركي يين دي حالتي حالتو واستووا على اقدامهم حالتين سكا ديديتا اكن قفافوونسو rafa'u ru'usahum ila sama'i sai suka daga gannansu suka daga idanuwansu zuwa sama wa qalu suka ce ya rabb ya ubangiji ma amanta ya ubangiji tare da wa kake a cikin mu qala sai Allah ya ce ma al-mazlumi hatta yu'adda ilayhi haqu ina tare da duk wanda aka zalunta har sai an dawo masa da haƙin sa duk wanda aka zalunce shi to Allah na tare da shi sai an dawo masa da haƙin sa وعن وهب بن منبه قال انكربو daga wahab dan munabbi yace bana jabbarun min aljababirati qasran wa shayyadahu wani daga cikin azzaliman masu mulki ko masu kudi wanda yace ta da kai yaji ya gina qasran aka ce qasran shine katafaran gida wa shayyadahu kuma ya sumunce shi ya filaste shi kamar yanzu ka ce ya sama su tayi shine shayyadahu ina an sa abin abu suminti haka an sumunce shi sai a ce shayyadahu ya gina gidansa dai ka ta fare na gani na fada faja'at azuzun faqiratun fabanat ila janbihi khukhan ta'awi ilayhi sai wata mata dattijuwa ta zo gefan inda ya gina nasa ginin sai ta gina yar bukkarta irin dan khuk shine dan irin ginin da ake da dan kasa dan karami haka eh gidan kasa dan karami dan daki haka to sai daje gefan gidan sai ta gina wannan ita ma tana zuwa tana kwanci tana kwana a ciki idan ta je ta yi harkokinta ta dawo fara alquka faqala farakibal jabbaru yawman wa tafa hawla alqasr wata rana wannan mai kudi sai hawa ya fito yana dan zaga gidansa yana kaiwa da komawa yana ganin yadda al'amara suke fara alquka faqala sai hango wannan dan dakin na wannan tsohuwar faqala sai ce liman hadha nawaye wannan kuma yazo ya gina ya raba wannan abin a cikin gidana faqila limra'ati sai aka ce na wata mata ne faqiratun wacce take talaka tawi ilaihi wacce take dawowa cikin sa ta kwana idan dare ya mata fa amara bihi sai wannan sarki ko wannan mai mulki ko wannan mai kudi sai umarni da wannan dakin na tafahu dima kawai sai aka rushe shi aje a rushe shi faja'atil ajuzu sai wannan dattijuwa ta dawo fara'atu mahaduman sai ta ga gidanta ko dakinta an rusa shi yanzu ba inda ta kwana kenan faqalat sai ta ce man hadamahu wa ya rushe min daki na faqila sai aka ce al-malik wannan sarkin ne wannan mai mulkin ne ra'ahu ya yayi ran gadi ya kewayo sai ya ganshi a kusa da gidansa fa hadamahu saboda haka sai ya rushe shi fa rafa'atil ajuz ra'saha ila sama wannan dattijuwa kawai sai ta daga kanta sama wa qalat tace ya rab ya ubangiji idza lam akun ana hadira fa aina kunta anta ya ubangiji idan ni bana nan yazo min wannan cimbutuncin kai akana kana nan ya ubangiji shikenan kawai abin da ta faɗa kala marwacin hadisi ko marwacin isa yace fa amara Allah sai Allah mun ukin sarki umarni ayu qallaba alqasr ala man fihi fa qulibahu sai Allah ya umarni da ajuyi a daga wannan duka wannan katafaran gidan nasa gidan mulkin nasa a daga shi a juya shi kasa kawai a lalata shi a rusa shi da shi da wanda ke cikin sa duk a lalata shi to da haka sai aka daga wannan gidan aka juyar da shi aka lalata shi haka malai kawo wannan kissar babu isnadi a cikin ta saboda haka kissa ce dai Allahu a'lamu bi sihhatiha wa qila wasu malaman suka ce lamma hubisa Khalid ibn Barmak wa waladahu qala lokacin da aka tsare lamma hubisa Khalid ibn Barmak wa waladahu qala lokacin da aka tsare mutumin da ake ce masa Khalid ibn Barmak shi wannan Khalid ibn Barmak din waziri ne daga cikin wazirin khulafa Bani al-Abbas halifofin daular Bani al-Abbas to waziri ne daga cikin waziran su sai dai kuma mutumin kawai ya iya kullakulle da makirci da kaza an yi abin da ba daidai ba lokacin mulki ana nan kuma yau da kullun juyawa take sai abu ya juyo kansa kuma saboda haka sai aka kama shi a matsayin fursunan yaki shi ma shi da dansa to shi ne sai wannan abin ya faru qala sai baban sai dan yace da shi baban ya abati ya babana ba'da al-izz sirna fil qaid wal habs yace kaga bayan daukaka da muke da ita da mu ake wa fadanci mu ne manya yanzu sirna fil aqdi fil qaid yanzu gashi nan mun dawo a cikin kukumi cikin dauri wal habs da tsarewa an tsare mu a cikin kurkuku faqala sai shi mahaifin nasa yake ce masa ya bunayya ya kai dana wannan abin da kaga ya same mu ai da'awatul mazlumi addu'ar wanda muka rinka zalunta ne addu'ar wanda muka rinka cuta ne sarrat bilailin ta sada'u ta shigo cikin dare ghafalna anha wanda dukkanin mun gafala gabarinta mun dauka kamar lokacin da muke ciki ba zai wuce ba mun dauka daular da muke ciki ba za ta gushe ba mun dauka Allah madaukakin sarki bazai iya mana komai game da abin da muke ciki ba saboda haka sai Allah madaukakin sarki kuma ya mana wannan kamun gashi nan sai walam yaghfirullahu anha mun gafala gabarinta amma Allah madaukakin sarki bai gafala gabarinta ba yana sanar da ita ga lokacin ta yazo wa kana yazid ibn hakim yaqulu yazid dan hakim yana cewa ma hibtu ahadan yace ban taba jin kwarjini ina jin kwarjinin wani ba qattu tunda nake haibati rajulan zalamtu irin kwarjinin mutumin da na zalunce shi kaga shi wannan ya san kansa kenan yace duk mutumin da na shiga haƙin sa yace yana mun kwarjini ina ji yayi mun wani iri ya cika min ido wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illa Allah yaqulu yace saboda ina sani da cewa ba shi da wani mataimaki sai Allah madaukakin sarki yanzu ni na zalunce shi amma kuma wanda zai shiga masa fadin shine Allah madaukakin sarki yace to inna tuno wannan ina ganin babban mutum ya ido na kaga duk yadda za a yi yayi kokari me ya nemi yafiya sa kenan yace da ya kuma ga ya man yace da ni hasbi Allah wallahu baini wa bainaka yace Allah ya isan min Allah ya isan min tsakani na da kai wannan kalma ce mai girma shi sa na sha ga ya mana cewa duk wanda aka ce masa Allah ya isa wallahi an cuce shi duk wanda ka cutace maka Allah ya isa wallahi ya cuce ka wannan yi kokari da yadda zai ka bashi hakuri kai talallaman sa amma ta kama yace ka sai ka bashi wannan abu zai kwara ka bashi dan ka bashi din ya yafi maka yafi ka je gaban Allah da wannan Allah ya isa ya cuce ka amma yanzu ga ban mai da Allah isa komai ba eh ban mai da Allah isa komai ba wannan an ce mai Allah isa wai akan ta wani ka dora ya zalunce wani ya buga masa mota
ya ji ya tafi sai ya ce Allah ya isa ya leko ta window ya ce akanta wani kadora wai ma'ana an masa da yawa shi farawa da yake an masa Allah ya isa da yawa yanzu shi wannan da ya karawa a akanta sai ya dora akwai wata da yawa annan irin waɗannan mutane saboda Allah Allah ya kiyaye ai Allah ya fi mana wa hubisa wa habasa ar-rashid abul atahiya fakataba ilayhi min as-sijn hadhain al-baytain shi'ran khalifa harun ar-rashid ya tsare wani mawaki da ake ce masa abul atahiya shi abul atahiya sunansa abu ishaq isma'il ibn al-qasim ibn suwaid ibn kaysan shine sunansa ya rayi shi ma a daular banu al-abbas mawaki ne yana da fasaha ana irga shi a matsayin masu fasaha wajen waka ya fara samun shiga ne a wajen khalifa al-mahdi daga cikin kulafa daular ta banu al-abbas shi ya fara jawo shi kusa da shi saboda kai girmama shi ya mutunta shi har ya kasance ma idan zai fita farauta yana fita da shi saboda yana ji da shi ya mai da shi mutun sosai to shi ganin kuma abin da ya masa na girmamawa da mutuntawa da khalifa mahdi ya mutu sai alƙawari cewa daga kansa ya bar waka ba wanda zai ƙara yin waka saboda halacci to shi kuma harun ar-rashid bayan ya karɓi khalifanci sai sai aka kira masa abul atahiya sai yace yana so ya masa wasu ambaitoci sai ya ce shi kuma ba zai ba yayi da shi sai ba zai ba sai ya fushi sai sai aka kama shi da aka kama shi ne aka kulle shi a wani waje dan karami kuntatacce aka bar shi a waje to shine daga gidan kurkukun sai ya waka ya yi wasu baitoci da dama yana nuna an zalunce shi an yi kaza shi kuma wakar da yayi halifa kuma sai halifa ta masa dadi sai sai aka fito da shi ya ba shi kudi masu yawa ya mutunta shi kenan kuma suka ci bai tafiya daga cikin abin da yake cewa amma wallahi inna adh-dhulma shu'umun yace amma ku saurara wallahi inna adh-dhulma ina rantsuwa da Allah hakika zalunci shu'umun shu'umi ne zalunci abu ne da yake dawo mutun shine shu'umun abu ne da idan kai zai dawo kanka wama zalal musii'u huwa adh-dhalum yace mai munanawa mai yiwa mutane abin da ba daidai bai zalunce su al-musii'u mai munanawa bai gushe ba har abada shine dai a matsayin azzalimi yana nan a matsayin sa na azzalimi yace sata'lamu ya zalumu idhal taqaina ya kai azzalimi zaka sani idan mun hadu inda gadan inda al-malik man al-malum yace gobe idan maka hada wa sheke nufi da gobe ran tashin al-kiyama idan maka hadu gobe a gaban Allah madaukakin sarki da ni da kai zaka samu waye abin zargi ma'ana yana kuka an zalunce shi kenan to wannan baitukan da yayi da sauran baitukan saboda haka sai aka sa kuma aka fito da shi aka bashi kuɗi shikenan na'am akwai adadi ko to ina gani sai mu dakata anan eh daman mun samu gaba sai mu tsaya akan wannan baitin insha Allah ta'ala abinda baka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi